الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 2 ga watan Juma'a da akira shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 23 ga watan 3 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. To, fuskar tambayar taka ce ban gane ba. Kai ba limami ba, kai ba wakilin masallaci ba. In liman ya yi datti, wai sai ka ce a ɗan dakata. Wannan ba sai an faɗa ma jama'a ba. Idan liman ya yi jinkirin zawwa, lokaci ya yi abinda ya dace ma mun su yi jiran shi. Gwargwadon jiran da ba zai zamanto ba akwai tsanani a kan jama'a. In kwa liman ya riga ya faɗa cewa in na yi datti kar a yi jirana, wane ya wuce ya ba jama'a sallah? In ba wane, wane ya wuce ya yi sallah? To, wannan ya riga ya ba da izini da zarar lokaci ya yi, wanda liman ya ayyana cewa ya wuce gaba ya sallah, shi zai yi. Na'am. Na'am.
To, kuma kamar na ga wani wani hadisi wanda yake cewa kun yi ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ana.
Wannan kwata-kwata bai inganta ba. An gane ko? Wai idan ladani ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ana, wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko ma mu ce ni ban san ba da wannan hadisi. Iya abinda na san da shi hadisin Umar wanda yake cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قال لا اله الا الله manzo Allah yace wajabat lahu aljanna.
Allahu akbar.
An gane ko? Wannan hadisi mai ya nuna ash-shahid cha wa idha qala ashhadu an la ilaha illa Allah qala ashhadu an la ilaha illallah amma ladani yace ashhadu an la ilaha illallah ka cewa ana to me kake nihi wa ana shin cewa wa ashhadu an la ilaha illallah akwai wani nauyi akwai wata wahala akan haka dan haka wannan bai inganta ba ko kuma mu ce kwata kwata ba mu san da shi ba iya abinda muka sani yanda ladani ya faɗa mu zan Allah yace haka zaka faɗa Allahu ko idza sami'tumul mu'adhdhina fa qulu mithla ma yaqulu idan kun ji ladani na kiran sallah mu zan Allah yace ko faɗi kwatan kwacin abin da yake faɗa duk abin da ya faɗa shi zaka faɗa inda kuke shan bamban da shi adidi gabar hayya ala salah hayya ala fala in ya ce hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah haka idan ya ce hayya ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah na'am kwarai ikama ita ma kwaikwayin ladani ake yanda ya fada haka zaka fada an gane ko yanda ya fada haka zaka fada dan haka karin fa'ida na cewa in ya ce kada kamata sala sai ka ce aqama Allahu wa adama hashima wannan hadisi ne inganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karshen kiran sallah wannan ta da ikama in ya ce la ilaha illallah sai ka jo sun ce haqqan lillahi wa rasulihi an gane ko kuma wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kwata kwata ya saba ma iyayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ita ma ikama sunan tikiran sallah abinda ladani ya fada haka zaka fada dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Ahkamul Abani wal Ikama anan yazo da dalilan da suke tabbatar da yanda ake kwaikwayen ladani idan yana kiran sallah haka ikama ita ma kwaikwayen shi za a yi domin ikama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta cewa al azan kamar yanda yake cewa baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun al-adhanul awwal shine wanda ake yin shi domin sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shigo al-adhanus thani wato ita ce ikama na'am to wanda zai yi tambaya ya daga murya kuma ya kamata mutum in zai yi tambaya ya takaita kalmomin da zai yi tambaya kenan kai sai a san fuskar tambaya na'am
kaje
ka aje kaya a cikin gida kuma ba a san ba wannan wanda yake cikin da ya ci ko a tsaya da bayani ba kaza sarama kuma an yi bayani kusa kan shubuha na wanda ya tura karin shi farauta na wanda zai shiga da aka kashe mana yawan nan kaya ku biyu ne kuka aje kayan ku iri daya a mangaza guda babu alamar da za ta nuna kaya kaza na wane ne kaya kaza na wane ne sai aka samu ɗaya lalace naka ne ya lalace ko nashi ne ya lalace ba sani ba to yaya za a yi muka yi bayanin cewa a nan abu na farko abin da ake bukata a al-isar ka fifita son dan uwanka akan son kanka in za ka iya ka ji muni ka dangana kai ka bar masa Allah zai canza maka abin da ya fara kai in ba za ka iya haka ba to wannan abu sai a raba shi in yana rabuwa a raba shi in baya rabuwa a sayar da shi in ya so a raba kudin saboda kai baka san naka bane ya lalace shi bai san nashi bane ya lalace ita ko shubuha in an ce shubuha gashi abu ne a tabbace ba ka da dalilin da ya nuna halalce shi ko kuma ya nuna haramce shi wannan ba a kiran shi shubuha kaya ne kuka aje kuma kowa ba a san ba wannan babu alama da za ta bambanta ganawa da ganawa ne amma dai ya lalace daga cikin su darasi ne ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabul wasaya littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wasiya wanda bayani ya gabata lafazin alwasaya jam'i ne na wasiya kamar yanda in ka ce hadaya jam'i ne na hadiya wanda shi lafazin alwasiya ma'anar shi a larabci wato shine alwasdu, ma'ana sadar da abu. Malamai suka ce ita wasiya an kiraye ta wasiya domin kasancewar shi mai wasiya yana kokarin sadar da abin da ya kasance a kansa a rayuwarsa da abin da zai wakana bayan mutuwarsa. Wani abu ne kake yi lokacin kana raye, to sai kake buƙatar wannan abu yayi ta zarce har bayan mutuwarka kada ya tsaya, shine ake kira da wasiya. To dan haka ita wasiya a shar'ance, kamar yadda muka yi bayani, malamai suka ce tafwidun khasun bitasarruf bil mali ba'd al maut, wato me kalamari wanda yake na musamman game da yin tasarrufi da dukiya wato bayan mutuwa. Ma'ana ka me kalamari ga wani cewa ko bayan mutuwarka a cikin dukiyarka ayi kaza yayi kaza yayi kaza, shine ake kira da wasiya. Ko kuma ka ce kamar yadda wasu malamai suke fada al'amru bitanfizi ba'da al-maut, umarni game da zartar da wani abu bayan mutuwa, ka ce bayan mutuwarka ayi kaza ayi kaza ayi kaza, shine ake kira da wasiya. Mun yi bayanin cewa ita wasiya abu ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani, haka nan sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam, haka malaman al'umma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yau babu sabani tsakankanin su game da shar'ancin wasiya. Ma'ana wasiya abu ce wanda Allah ya shar'anta mana. Dalilai daga cikin Al-Qur'ani kamar yadda bayani ya gabata, dalili na farko fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha habara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Dalili na biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idha habara ahadakum al-maut hina al-wasiyatu thani dhawa adlin minkum al-aya. Wadannan ayoyi guda biyu sune dalilai daga cikin Al-Qur'ani game da shar'anta mana wasiya, wanda dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa, wanda a darasi da ya wuce, a darasi da ya gabata mun karanta hadisi na farko a baba, shine hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yarda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, yana cewa ma haqqum ri'in muslim lahu shay'un yusi fihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun inda. Wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake fada, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqum ri'in muslim, manzon Allah yace bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi, wanda yake da abinda ya ka iya yin wasiya a cikinsa, yabitu laylataini, manzon Allah yace ya kwana dare biyu, a wata riwaya sai yace aw salati, ko kuma dare uku, manzon Allah yace illa wasiyatuhu maktubatun inda, kar ya sake kenan ya kwana dare biyu ko uku face a samu wasiyarsa a rubuce abunsa, tuntuni ya rubuta komai ya gama. Al-Imam Muslim ya dada a riwayarsa Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, yake cewa ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dhalik illa wa indi wasiyati, yace daidai da dare daya yace bai taba wuce ni ba tun ran da naji wannan fada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace face wasiyata tana rubuce a guna. To shine a bayani da ya gabata muka yi bayanin cewa hikima ta Ubangiji subhanahu wataala game da shar'anta mana wasiya, wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa. An gane ku? Wani jin kai ne na musamman Ubangiji subhanahu wataala ya ma bayinsa game da yin wasiya, kamar yadda akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato lalle Ubangiji subhanahu wataala wato ya muku sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarku a lokacin mutuwarku, wato dan ƙarin lada gare ku a cikin mizanin ku a ranar kiyama, shine yake cewa inna allaha ta'ala tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum, lalle ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya muku sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarku a lokacin mutuwarku, wato dan karin kyawawan ayyukanku ma'ana guzurinku ya yawaita. Allah ya ba mu damar cewa koda ka shiga ciwon mutuwa zaka iya yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka. Dan haka mun fara bayani a darasi da ya gabata cewa ita wasiya akwai wanda take wajibi ce wanda dole ne mutum sai yayi, sannan akwai wasiya wanda take mustahabba. Duk da cewa malamai sun kasa wasiya wato kashi biyar daidai da al-ahkamu tatlifiya, malamai suka ce akwai lokacin da wasiya takan zama wajibi, akwai lokacin da takan zama sunna ce mustahabba, akwai lokacin da wasiya take zamantowa makruhi, akwai lokacin da wasiya take zamantowa haramun, akwai lokacin da wasiya take zamantowa halak. Farko, a lokacin da wasiya takan zama wajibi shine a duk lokacin da ya kasance akwai haƙoƙuwan wasu a kanka, imma haƙƙi na ubangijinka subhanahu wata'ala ko haƙƙi na bayinsa. Shine muka yi misali kamar ya kasance kayi dattin fitar da zakka, lokacin zakka yayi baka fitar da zakka ba, to wannan sai ka rubuta wasiya cewa akwai zakka ta shekara kaza ban fitar da ita ba, domin zakka haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala. Ko kuma ya kasance akwai bashin azumi a kanka ko akwai kafara a kanka, wannan duka haƙoƙuwa ne na ubangiji subhanahu wata'ala. An gane ku? Kenan wannan wajibi ne mutum ya rubuta wasiyya, duk abin da ka san haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ya wajabta ma a kanka ka yi jinkirin bayar da shi. Sannan ko kuma ya kasance haƙoƙuwa na jama'a, haƙoƙuwa na jama'a a farko akwai bashi, idan akwai dukiyar jama'a a kanka suna bin ka bashi, to wannan dole ne ka rubuta. Ko ka sanya wani aiki ya gama baka biya shi haƙƙinsa ba, shi ma wannan bashi ne sai ka rubuta. Ko kuma kayan jama'a na ajiya a wajenka, wannan shi ma sai ka rubuta. Ka rubuta wasiya ka tabbatar da ita dan kada ka wuce ka bar baya da kura. Duk abinda kaga ana jinginawa ana cewa naka, ka tabbata ba naka bane, sai ka rubuta wasiya abu kaza da kaza ba nawa bane. Ka tabbatar ma shaidu a kadan a samu mutum biyu. To anan wasiya wajibi ce. Muka yi karin bayanin cewa sannan wasiya takan zama wajibi akan duk lokacin da ya kasance akwai abubuwa wanda jama'a suke aikatawa wanda yake sabanin shari'a, ayyuka waɗanda suke na bid'o'i, musamman abin da ya shafi jana'iza a irin wannan lokaci. To anan dole ne mutum ya rubuta wasiyar cewa kar ai masa kaza, kar ai masa kaza, kar ai masa kaza, domin ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya rubuta wasiyar cewa in na mutu amun kaza amun kaza amun kaza, domin shari'a ce ta yi umarni, kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke umarnin cewa wato a yi musu bunna irin wadda take ta sunna, kamar yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda bayani ya gabata, ya yi wasiyar cewa idan ya mutu wato a gina masa kabari wanda ake kiran shi lahad, a sanya shi cikin wannan loto, ya ce sannan a kawo tuballa ko kuma mu ce buragina a tuttushe, ya ce ai mun haka kamar yadda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka kasancewar duk lokacin da ka san akwai wasu abubuwa waɗanda suke na bid'o'i da ake yin su wanda suke ba su dace ba, duk da cewa daman bid'a gaba ɗaya babu wata mai kyau, sai kai wasiyar kar ai maka kaza, kar ai maka kaza, kar ai maka kaza, domin ya ci karo da shari'a. Wannan shi ma wasiya ce wadda take wajiba ce, dole ne mutum ya yi wasiya. Duk lokacin da ka fahimci cewa al'adar mutanenka da ɗabi'unsu wannan ayyuka na bid'a shi suka sa gaba, to dole ne kai wasiyar ka ce kar ai maka. A wannan mahalli kenan wasiya take zama wajibi. A lokacin da wasiya take zama sunna mustahabba shine lokacin da mutum ya bar dukiya mai yawa. To wannan ana buƙatar yayi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa ko kuma kasa da haka kamar yanda bayanin mu zai zo akan haka a darasin mu na yau kenan. In Allah ya maka dukiya to karka sake ka mutu ba tare da kai wasiyar cewa a cikin dukiyarka a dau wani kaso sulusun dukiya ko rubu'inta ko kumusinta a dauka a yi wasu ayyuka na alkhairi domin lada ya ci gaba da tarda ka har zuwa kiyama. A lokacin da wasiyya take zama makaruhi, lokacin da ya kasance mutum yana da magada waɗanda suke talakawa, sannan sai ka dau wani bangare na dukiyarka kai wasiyya, to wannan kwata-kwata an kyamace haka bayyana cewa in ka san magadanka talakawa ne to ka bara musu wannan dukiya shine yafi alkhairi da kai wasiyar cewa a dau wani kaso daga cikin dukiyar ai kaza ai kaza, kamar yadda karin bayani zai zo akan haka. A lokacin da wasiyya take zama haramu shine lokacin da mutum yayi wasiyya da abin da yake ya wuce sulusun dukiya. An gane ko? Kai wasiyar cewa a cikin in ka mutu dukiyarka a kasa ta kashi biyu, a dau kashi ɗaya ayi wasu ayyuka na alkhairi, ko kuma ka ce dukiyarka gaba ɗayan ta kai wasiyya da ita, in ka mutu ayi kaza da ita, to wannan wasiyya ce haramtacciya. Ko kuma in kai wasiyya ka ce in ka mutu a maka kaza ayi maka kaza, alhali waɗannan abubuwa da kai wasiyya sun saba ma Allah sun saba ma manzansa, ita ma wannan wasiyya ce haramtacciya wadda ba a zartar da ita. A lokacin da wasiyya take zama halak, wuri na biyar kenan, lokacin da mutum ya mutu ya bar magadan kuma su kuma mawadata ne. Idan ka mutu ka bar magadanka mawadata ne, to wannan halaka ne kai wasiyya. An gane ko? Halaka ne kai wasiyya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka ko abin da yake sama da haka. وزام تاشي حديثي نبغا. قال المسنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص الحديث السادس والتسعون بعد المئتين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود نعام حجة الوداع من وجئ نشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشدر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مات بمكة. مالان الله يجي كانسا كيف دا ونن حديثي نينا ريبيو لتسئين دشدا رواية تا سعد ابن عبي وقاص الله إكرام سيدا يكي تشيوا جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودني عام حجة الوداع. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajena domin ya gaishe da ni a shekarar hajjin bankwana, min waje inishtad da bi, saboda wata rashin lafiya wato da ta tsananta gara, ma'ana a shekara ta hajjin bankwana Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda lokacin da aka zo Makka rashin lafiya ta kwantar da shi shine yake cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya uduni yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaishe da ni lafazin ya uduni an ciro shi ne daga al-iyada idan aka ce al-iyada wato shine ziyaran marar lafiya kenan ka je ka ga yana marar lafiya ka ga yanayin jikin sa shine yace ama hajjatul wada'i a shekarar haji hajjin ban kwana kenan shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min waje inishtaddabi yace saboda wata rashin lafiya da ta tsananta da ni a wannan gaba zamu dauki darasi darasin da zamu dauka shine anan ya dace ga duk wanda yake jagorantar al'umma wato ya kasance yana bibiyar wato mabiyansa da almajiransa wato a cikin hali wanda yake na zaman gida da hali wanda yake na bulaguro kuma anan zamu ƙara daukan darasin ansu wato aje a gaida marar lafiya ga wanda yake shugaba da wanda yake kasa da shugaba anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa ne na shugaba ɗaya daga cikin mabiyansa ya kwanta rashin lafiya shine Sa'ad ibn Abi Waqqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka takan takan ya tafi ya ziyarce shi shine sai yake cewa fa qultu ya rasulullahi sai nace ya manzon Allah qad balaga bi min alwajhi ma tara ya rasulullahi kana ganin yanda wato rashin lafiya ta kai matuka da ni ma'ana kana ganin yanda rashin lafiya ta tsananta da ni a wannan gaba shine zamu fa'idanci halaccin marar lafiya ya ambata abin da yake tare da shi na rashin lafiya wannan ba a kiran shi kai kuka da kashin hakuri an gane ko balma an so haka a lokacin da shi marar lafiya yake kwadayin wato ai masa addu'a Allah ya bashi lafiya ko lokacin da yake kokarin neman magani to ba laifi in baka da lafiya in wani ya ziyarce ka ka gaya masa cewa ga halin da kake ciki ga yanayin da kake ciki domin Hausawa suke cewa ba wanda yake wahala sai wanda yake mai koyi ciwo ma'ana cuta ba a koyi ta duk wanda kake tsammanin za a yi katarin kenan ya san maganin rashin lafiyar ka to wannan ba laifi bane ka ambata masa kuma in kana kwadayin ayi a maka addu'a Allah ya baka lafiya wannan ba laifi bane ka fada ka ce ba ni da lafiya wannan ba a kiran shi kai kuka an gane ku dan haka anan shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah qad balaga bi min alwajhi ma tara yace ya rasulullah kana ganin yanda rashin lafiya wato ta kai mutuka da ni sai yace wa ana zumali yace ya rasulullah ni fa mutun ne wanda yake ma'abucin dukiya an gane ko wa ana zumali wannan jumla ce hadiya wa ana zumali la wala yarsuni illa bunatulli yace alhali ko ya rasulullah ni mutun ne wanda yake ma'abucin dukiya ba ni da wanda zai gaje ni face diyata daya daya anan malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna halaccin mutum ya fada ya ce ni Allah ya wadatar da ni ina da dukiya ta fuskar godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba ta fuskar alfahari da jiji da kai ba laifi bane baka ce kai mai dukiya ne in dai ta fuskar ba da labari wanda yake da bukatar a taimaka masa ya zo a taimaka masa ko kuma dan ba da labari game da ni'imar da Ubangijinka subhanahu wata'ala ya jaddada maka dan haka shi Sa'ad yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana zumali yace ya rasulullah ni ko mutun ne wanda yake ma'abucin dukiya wala yarisuni illa bunatulli yace babu wanda zai gaje ni face diyata daya daya an gane ko wannan kuma yana wannan gaba tana ƙara nuna mana halaccin wato mutum ya nemi dukiya tukuru ya tara dukiya mai yawa amma da sharadi sharadi ya kasance ta hanya ce wadda Allah ya halitta kuma sharadi na biyu ya zamanto wannan dukiya ba za ta shagaltar da kai game da yi ma Ubangijinka subhanahu wata'ala da'a an gane ko kenan mutum ya nemi dukiya mai yawa ya tara ba abin zargi bane in dai ya nemi dukiya ta hanyar Allah ya halatta masa wannan ba abin zargi bane kuma matukar dukiyar shi bata shagaltar da shi game da abin da ya zama wajibi a kansa shine yace wala yarsuni illa banatul bi yace ya rasulullahi ba ni da wanda zai gaje ni wato faci iyata daya daya a lokacin da yake fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyar shi daya a rayuwarsa amma bayan haka Sa'adi ya haifi yaya da dama amma a wannan lokaci ba shi da duk abin da ya mallaka na yaya faci iyar shi daya daya sai yace a fa atasaddaku bi sulusai mali yace ya rasulullahi yanzu na halatta da yi sadaka da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata ma'ana na kasa dukiyata kashi uku na dau kashi biyu na yi sadaka da shi na yi wasiyar cewa a sarrafa shi akan wani aiki na alkhairi ya ce ya rasulallahi shin na halatta haka mun fahimta ko ma'ana ya kasa dukiya kashi uku misali kaddara cewa miliyan uku ce kenan ya dau miliyan biyu yayi wasiya da ita kenan ya bar mama gadan shi miliyan 1 yace ya rasulullahi zan iya yin haka shine yace a fa atasaddaku bi sulusai mali yace ya rasulullahi yanzu na halatta ne sadaka ma'ana da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata qala la manzan Allah yace masa a kwata kwata baya halatta qultu sai nace fa shaduru ya rasulullahi ya manzan Allah to na kasa dukiyar tsakiya na yi wasiya da rabi misali a miliyan uku ya ce ya bayar da miliyan biyu an ce masa to yanzu ya rasulallah ita miliyan uku misali zan iya raba ta biyu kenan miliyan ɗaya da ɗari biyar biyar shine ya ce fashaduru ya rasulallah ya ce ya rasulallah zan iya raba dukiyar tsakiya na yi wasiya da rabin dukiyata qala la manzan Allah yace masa qultu sai nace masa fasulus ya rasulullahi to yanzu ya halatta ne wasiya da kashi 1 daga cikin ukun dukiyata qala sai manzan Allah yace masa asulus eh ya halatta kai wasiya da kashi 1 daga cikin ukun dukiyarka wasulus katirun amma fa ka san da cewa kashi 1 daga cikin ukun dukiya ma abu ne mai yawa an gane ko ɗaya daga cikin ukun dukiya ma abu ne mai yawa kaga misali idan kana da miliyan 100 kai wasiya da miliyan 33 da yan kai kaga miliyan 33 ai ba kadan bace ko kuma kana da miliyan 3 ka dau miliyan 1 kai wasiya da ita shine manzo Allah yace masa wasulusu katiro yace kashi 1 daga cikin ukun dukiya manzo Allah yace abu ne mai yawa manzo Allah sai ya ce masa innaka antazara warfataka aganiya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas manzo Allah ya ce masa lalle kai sa'ad da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata manzo Allah ya ce khairun shi yafi alkhairi min antazarahum da zaka mutu ka bar su alatan matsayin talakawa yatakaffafuna an-nas sirrin mutane suna roko suna bara ka mutu ka bar magadanka suna mawadata manzo Allah ya ce masa shi yafi maka alkhairi da zaka mutu ka bar su talakawa sirrin gaban jama'a suna roko shine anan malamai suka ce wannan gaba tana nuna wato shine mutun ya nemi wadata ya nemi dukiya domin ya bar ma magadansa an gane ku wannan shine yafi alkhairi da mutun ya mutu ya bar magadan shi talakawa su ringa bin mutane suna roƙo kuma wannan yana nuna cewa haramun ne idan kana da dukiya ka kakkabe hannunka ka kashe dukiyarka kafin ka mutu ka bar magadanka talakawa ba su da komai wannan kwata-kwata haramun ne baya halatta dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya hana shi yayi wasiya ka kashi biyu daga cikin ukun dukiyarsa ya nemi a bashi damar ya raba dukiyar tsakiya yayi wasiya da rabin manzo Allah ya ce masa ya nemi a bashi damar yayi wasiya da kashi 1 daga cikin ukun dukiyarsa manzo Allah ya nuna masa eh yana iya yi da kashi 1 daga cikin ukun dukiya amma fa ya san da cewa kashi 1 daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa dan haka inda za a yi kasa kenan a bada kashi 1 daga cikin 4 ko kashi 1 daga cikin 5 ko kashi ɗaya daga cikin shi da shine yafi dacewa kamar yadda karin bayani zai zo. To kaga anan manzon Allah yace masa lalle da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata. Manzon Allah yace shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su'alatan talakawa ya takaffafunan nas su ringa bin mutane suna roƙo. Kaga kuskure ne kamar yadda wasu suke yi sai su ce a to ni ma waye tara mu bari in kashe dukiyata yanda ni ma na nema su ma su nema kowa ya je ya iya da kanshi. Wannan kwata-kwata baya halarta haramu ne. Sai ya ce wa innaka lan tunfika nafaka, manzon Allah ya ce masa ya kai sa lalle wato ba za ka ciyar da dukiya ciyarwa ta buta gibi ha waje Allahi wadda wato kake nema kake nihin fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana kaidan shi illa ujirta alaiha, manzon Allah ya ce face sai an baka sakamakon lada akan wannan ciyarwa da kai ko mun kankanta ta. Manzon Allah ya nuna masa hanyoyin alkhairi yawa gare su shine anan ya ce masa wa innaka lan tufika nafaka, manzon Allah ya ce lalle ba za ka ciyar da wata dukiya nafaka ciyarwa ta fita gibi ha waje Allahi kana nihin fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana kai dan shi. Nan akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta fuska kamar yadda ta dace da shi. Mun fahimci ma'anar fuska amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala take, kamar yadda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shine yace tabbata gibi ha waje Allahi wanda kake nihin fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan ciyarwa ma'ana kaidan Allah illa ujirta alaiha, maza Allah ya ce face sai an baka sakamakon lada akan wannan ciyarwa da kai ko mun kankanta ta. Maza Allah ya ce masa hatta ma taj'alu fi imra'atik, maza Allah ya ce hatta da abinda zaka dauka ka sa a bakin matarka. An gane ko? Shine al-Imam an-Nawawi yake cewa galibi miji da yakan dauki abinci ya sama matar shi a baki wannan yana kasancewa ta fuska ce wadda take ta muda'aba ma'ana wasanni da sauransu, amma in ka kyautata niyya akan haka Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tanada maka lada a gobe kiyama. Don haka abinda ake bukata duk abinda mutum zai kawo ma iyalin shi to ya kyautata niyya, abinda zaka ciyar da iyalinka da abinda zaka tufatar da su da duk wani abu da zaka yi na dawainiyar su kayi da kyakkyawar niyya kayi ne dan Allah cewa shine ya wajabta maka, to wannan zaka samu sakamakon lada akan haka. Dan haka wannan gaba tana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa wani aiki na duk wani aiki na halak idan aka yi shi da kyakkyawar niyya to ya karki da ya koma ibada. Kaga namiji ya miji ya dauki abinci ya sa ma matar shi a bakin shi wannan ai ba ibada bace ba, abu ne wanda yake na halaka wanda Allah ya halitta. To amma in kai da kyakkyawar niyya kuma sai ya zama ibada ka samu sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace hatta ma taj'alu fi imra'atika, yace hatta da abinda zaka dauka ka sanya a bakin matarka, manzo Allah yace sai an baka lada a kan shi. Allah sai Sa'ad yake cewa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah wa khallafu ba'da ashabi, za a barni bayan komawar abokaina zuwa Madina tunda ni ga rashin lafiya ta kwantar da ni, jama'a za su koma Madina su barni, ma'ana ya samu damuwa akan haka. Qala sai manzon Allah yace masa innaka lan tukhallaf, yace lalle kai Sa'ad wato ba za a barka ba a nan Makka fata amala amalan tabta bihi waje Allahi, ka aikata wani aiki wanda kana nihin fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan aiki ma'ana kaidan shi illa zadadta bihi darajatan wa rifa, manzon Allah yace sai ka kara samun daukaka da daraja a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna mana duk mutumin da musiba ta same shi yana cikin wani hali wanda yake na badda ma to abinda ake bukata wato mu lallashe shi mu yi masa kalimomin da za su kwantar da hankalin shi ya samu nutsuwa. Saboda anan an gama aikin haji jama'a duk za su koma Madina, shi ko sa'ad rashin lafiya ta kwantar da shi rashin lafiya kuma ta tsananta to yaya za a yi ya samu damuwa shine yake nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin da yake ciki yake cewa ukhallafu ba'da ashabi yace ya rasulullahi za a bar ni bayan komawar abokaina sun koma madina ni za a bar ni a makka bayan manzon Allah yace masa innaka lan tukhallafa yace lalle kai sa'ad wato ba za a barka ba fata amala amalan tabtaji bihi wajhallahi ka aikata wani aiki kana nihin wato fuskar ubangijinka da wannan aiki ma'ana kai dan shi illa zaddata bihi darajatan wa rifa manzo Allah yace face sai ka dada daraja da daukaka da wannan aiki da kai a wajen ubangijinka subhanahu wataala kaga wannan kalima ce ta kwantar da hankali da lallashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa manzo Allah ya kara fada masa yace wala allaka an tukallab yace me yiwa ya sa'ad za a iya barinka hatta yantafi abika aqwamu har akai lokacin da wasu jama'a za su amfana da kai in Allah ya baka lafiya wasu jama'a za su amfana da kai su ne ƴan uwanka mu'minai wani darrabika akharun wasu ku a cutar da su a sababinka ma'ana su ne waɗanda suka kafirce ma ubangiji domin zaka yake su manzo Allah sai yake cewa Allahumma amdi li ashabi hijratuhum yace ya ubangiji na ina roƙonka ya Allah ka shudar ma sahabbaina hijrarsu ma'ana ya Allah ka cika musu hijrarsu hijrar da suka yi dan kai ya Allah ka karba musu addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'mine cewa ya Allah ka karbi hijrarsu shine yace Allahumma ya ubangiji na amdi yace ka shudar da an gane ko amudili ashabi hijratuhum ma'ana ya Allah ka shudar ma sahabbaina hijrarsu ma'ana ka cika musu sakamakonsu wala taruddahum ala aqabihim ya ubangiji na kada ka dawo da su akan digadigansu ma'ana su kwata hijrarsu saboda kasancewar ita hijira indai ka rige kai maganar ka dawo to wannan kuma bayyada cewa dan haka sahabbai suna kyamar kasar su wanda suka kaurace suka koma Madina ma'ana su dawo su ci gaba da zama anan to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'ar cewa Allah ya cika musu hijirarsu sai yace wala taruddakum ala aqabin ya Allah kada ka dawo da su akan digadigansu ma'ana ya Allah kada ka sa su juya hannun agogo baya duk wani aiki da suka yi na alkhairi ya Allah ka cika musu sai yace lakini alba'isu sa'ad ibn qawda an gane ku wato Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa lakini alba'isu an gane ku ko kuma manzon Allah yace lakini alba'isu yace sanadi wanda yake da jin zafi yake jin ciwo yake samun damuwa wato Sa'ad ibn Khawla shine Sa'ad ibn Khawla wanda shi Sa'ad ibn Khawla shi ma Allah ya masa rasuwa a wannan shekara a hajjin bankwana a nan Makka wanda su kuma sahabbai suna kyamar kenan kasar su wanda suka kaurace a ce sun dawo sun ci gaba da zama shine yace lakini alba'isu sanadi mai jin zafi mai jin ciwo game da abin da yake kana game da shi Sa'ad ibn Khawla shine Sa'ad ibn Khawla yarsilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ji masa ciwo yana ji masa damuwa wato game da mutuwar da yayi a Makka mutuwar da yayi a Makka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ji masa damuwa akan wannan saboda shi an zo ba a koma ba anan Allah ya masa rasuwa to dan haka a takaice dai wannan hadisi me yake nuna mana kasancewar yanda ita rashin lafiya ta kwantar da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda kuma a shekara ta 10 ga irin yanda ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya nuna masa irin rashin lafiyar da yake ciki sannan kuma ya nuna masa cewa ba shi da wanda zai gade shi face diyar shi daya to shine sai ya nemi shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai iya yin wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyarsa aka nuna masa baya dacewa ya nuna cewa yayi da rabin dukiya aka ce masa baya dacewa ya nuna cewa yayi da kashi 1 daga cikin 3 aka nuna masa eh yakan iya yin haka amma fa ya san da cewa kashi 1 daga cikin 3 dukiya abu ne wanda yake mai yawa abu ne wanda yake mai yawa. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana masa hikima dangane da sassautawa da akai aka yi ƙasa, aka zo kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya, aka nuna cewa yakan iya yi da ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa, wanda hikima anan manzon Allah ya nuna masa cewa ka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi, ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo. Sannan kuma hikima ta biyu manzon Allah ya nuna masa cewa ka bar dukiyarka ka wanzar da ita, an gane ko, idan Allah ya baka lafiya kayi kokarin ciyar da ita akan hanyoyi waɗanda suke na alkhairi, ka samu lada shine yafi alkhairi da kai wasiya da dukiyar. Kaga anan manzon Allah sai ya nuna masa abu na farko, yace ka mutu ka bar magadanka talakawa, ka bar su mawadata shi yafi alkhairi, ka mutu ka bar su talakawa suna roƙon jama'a. Abu na biyu manzon Allah ya nuna masa cewa duk wata ciyarwa ba za ka yi ba ko mun kankanta ta inda kai dan Allah, to sai ka samu sakamakon lada a kanta. Kenan maimakon kai wasiya ka bar dukiyarka in Allah ya baka lafiya, kenan sai ka ci gaba da sarrafa ta akan ayyuka na alkhairi. Sannan shi Sa'ad sai ya nuna cewa shi fa ya ji tsoron mutuwa, yana jin tsoron mutuwa, shine ya ce ya Rasulullahi ukallafu ba'da ashabi, yace bari na za a yi bayan sahabbai na sun koma, yace abokai na sun koma ya Rasulullahi za a barni. Manzo Allah ya nuna masa cewa a'a ba za a barka ba, kai kuma an barka duk wani aiki da zaka aikata in dai kai dan Allah, to zaka samu daukaka da daraja a wajen Ubangijinka subhanahu wataala. Sannan manzo Allah sai ya bashi albishir na cewa insha Allah zai warki, tunda mai manzo Allah yace cai wala allaka an tukhallafa hatta yantafi abika aqawamu wa yudarrika akharu, wannan albishir ne manzo Allah yake bashi, yake cewa mai yiwa Sa'ad yace za a barka har akai lokacin da kenan wasu jama'a za su amfana da kai, su ne yan uwanka mu'minai, wasu kuma wato za su cutu da kai, wato su ne kafirai. Kaga wannan abinda zai zo a gaba ne Allah ya sanar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama, sai yake ba Sa'ad labari. Kuma haka ya wakana domin Sa'ad ibn Abi Waqqas Ubangiji subhanahu wata'ala ya warkar da shi daga wannan rashin lafiya. Sa'ad ibn Abi Waqqas sai da ya kai ya zamanto komanda wanda yake na yaki, domin kasancewar kasar Iraki shi ya buda ta da yaki, shi ya yaki Farisawa a wannan yaki, aka ci Farisa da yaki da shi akan jagorancin Sa'ad ibn Abi Waqqas. A lokacin nan aka fatattaki mushrikai, aka samu ganima mai tarin yawa a wannan yaki da aka yi, domin ganima ce wadda take ta Kisra sarkin Farisa. To dan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ma sahabbansa addu'ar cewa Ubangiji subhanahu wataala ya cika musu hijirarsu, ma'ana Allah ya karba musu, kada Allah ya dawo da su wato akan digadigansu, ma'ana su yi da su bar addini ko kuma su dawo garinsu kenan wanda suka yi hijira suka kaurace masa. To shine a takaice muka yi bayani akan wannan hadisi, yana nuna mana kenan sunna ce mustahabba shugaba da wanda yake kasa da shugaba ya ziyarci marar lafiya, an gane ko, kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya ziyarci Sa'ad ibn Abi Waqqas, duk da cewa gaida marar lafiya wannan haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi, don haka duk wanda ya kasance akwai zumunci ko kusaci ko abota ko makwabtaka in ba shi da lafiya, to haƙƙi ne na shi kaje ka gaida shi ko mun kankantar rashin lafiya. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk halin da ake ciki shugaba ya ringa bibiyar mabiyansa, sawa'an ana halin zaman gida ko ana cikin bulaguro, domin wannan ana maka ne a hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaida Sa'ad. Sannan kuma mun yi bayanin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna marar lafiya ya bada labari game da rashin lafiyar da take tare da shi, wannan ba a kiran shi kashin hakuri da raki da kai kuka na Ubangiji subhanahu wataala, amma ya kasance da manufa, in ma domin neman ai masa addu'ar Allah ya bashi lafiya, ko kuma domin ya faɗi rashin lafiya domin aikatar wanda ya san maganinta kenan ya nemo masa maganinta. Sannan kuma hadisin yana bayani game da halaccin tara dukiya mai yawa, in dai ta fuskar Allah ya halitta ne wannan ba laifi bane. Sannan wannan hadisi yana nuna cewa an so mutum ya yi sadaka musamman ga wanda yake da iko, in dai kana da dukiya to abinda ake bukata ka ware wani kaso kai sadaka da shi, kamar yadda Sa'd ibn Abi Waqqas ya nemi yayi sadaka da kaso ne yawa daga cikin dukiyarsa. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana dole ne mutum ya kiyaye haƙƙi na magada a wajen wasiya, kar ka yi abin da zaka zalunci magadanka. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana halaccin yin wasiya ga wanda ciwon mutuwa ya halarto masa yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa. Mutum koda yana cikin hali wanda yake na fitar rai, to ya halatta yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa kenan, ba sai mutum yana cikin ƙoshin lafiya ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana mutum ya nemi dukiya domin ya fara ma magadansa, shi ya fi alkhairi da ya mutu ya bar su talakawa. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana ana ƙara ba mu kuzari akan ƙoƙarin sadar da zumunta da kyautata ma dangi, saboda ita wannan wasiya da za a yi danginka waɗanda suke na kusa a farko su ne suka fi cancanta a zartan musu. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk abin da za ka yi na ibada ka tsaya ka kyautata niyya ka yi don Allah, duk abin da ka yi don Allah shi ne za ka samu sakamakon lada a kan shi. Sannan wannan hadisi yana nuna mana ciyarwa da mai gida zai yi ga iyalinsa ban makawa ta zamanto kayi don Allah, duk abin da za ka ba iyalinka ya zamanto kayi ne domin kwatanta umarni na Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. In kayi domin haka to za ka samu sakamakon lada akan wannan ciyarwa da za ka yi. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kasancewar wato duk wata da'a da mutum zai yi biyayya da zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sababi ne na samun daukaka da matsayi a nan duniya kuma da makoma lahira. Sannan wannan hadisi kuma yana ƙara nuna mana fadla ta samun tsawon kwanuka in dai aiki ya yi kyau. Mutum ya yi dogo ya yi tsawon kwanuka ya zamanto ayyukansa kyawawa, wato wannan abu ne wanda yake abun so abun kauna. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya yi burin tsawon kwana, wato domin ya ƙara kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ƙwarai. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tausaya ma sahabbansa, yadda manzon Allah yake lallashin Sa'd ibn Abi Waqqas. Sannan wannan hadisi yana nuna mana mutum ya wuhintar da dukiyarsa ya tozartar da iyalinsa, wannan zalunci ne. Mutum ya ballata dukiya kada ya bar ma iyalinsa wani abu, wannan zalunci ne. Sannan kuma wannan yana nuna mana wasiya ba ta halatta mutum ya yi wasiya sama da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya. Duk wanda ya yi wasiya in dai ta wuce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya to wannan wasiya ba a zartar da ita. An gane ko? Kamar yadda a nan Sa'd ya nemi cewa ya yi wasiya da rabin dukiyar shi, manzon Allah ya ce a'a. Ya nemi cewa ya yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin uku, manzon Allah ya ce masa ba laifi kana iya yi. Sannan wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana cewa duk wanda ba ya da magaji ba ka da wanda zai gaje ka, to wannan ya halatta mutum ya yi wasiya da dukiyar shi gaba ɗaya. In dai ka tabbata babu wanda zai gaje ka ba ka da magaji, to anan ya halatta gaba ɗayan dukiya mutum ya yi wasiya da ita a sarrafa ta akan ayyuka na alkhairi. Saboda me yasa shi Sa'd ya bar yana dukiyar shi ɗaya ɗaya, ya nema cewa ya yi da kashi biyu daga cikin ukun dukiya aka ce a, yayi da rabin dukiya aka ce a, yace yayi da ɗaya daga cikin uku aka ce eh yakan iya yi. Kenan wannan yana nuna wanda ba ya da magaji yana iya yin wasiya da dukiyar shi gaba ɗaya. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana hali game da ɗaukan mamaci daga garin da Allah ya masa rasuwa a kai shi wani gari abin ne. An gane ko? Misali mutum Allah ya masa rasuwa a gari kaza, to bayya dacewa bayya halatta a ɗauke shi a kai shi wani gari can aje abin ne. Me yasa? Saboda inda a ce wannan ya halatta, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ringa tausaya ma Sa'd ibn Khawla ya ringa ji masa zalin mutuwar da ya yi a Makka. An gane ko? Inda a ce ya halatta kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai sanya a ɗauke shi kenan a kai shi can Madina, garin da ya yi hijira kenan a kai shi can abin. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa jin zafin mutuwar da ya yi a Makka. Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa shi kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa, don haka manzon Allah da ya ba shi izinin cewa da ɗaya daga cikin ukun dukiya akan iya yin wasiya, manzon Allah sai ya ce masa amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ma abu ne mai yawa. الحديث السابع والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس قضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير wato Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa law anna an-nasa qaddu min ath-thuluthi ila ar-rubu'i da a ce mutane za su tauye wasiya daga kashi 1 daga cikin uku su maida ta kashi 1 daga cikin gudun dukiya yace dan haka shi yafi kyau an gane ku wai da a ce mutane maimakon su yi wasiya da kashi 1 daga cikin ukun dukiyarsu sai su dan tauye su dan rage su maida ta zaman to kashi 1 daga cikin gudun dukiyar su yace dan haka yafi kyau kenan jawabu law anan kai ne zaka kaddara shi aila kana hasan da ya zaman to haka shi yafi kyau law annan nasa da a ce mutane gabu za su tauye wasiya min ath-thuluthi daga kashi 1 daga cikin ukun dukiya su maida ila rubu'i ya zaman to kashi 1 daga cikin gudun dukiya sai ka kaddara ka ce la kana hasan da yin haka da yafi kyau domin fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga Sa'ad da ya nemi cewa yayi wasiya da ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa manzon Allah ya ce masa as-sulus eh kana iya yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka amma fa ka san da cewa was-sulus katsiro manzon Allah ya ce kashi 1 daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa kaga anan shi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda sai ya fahimci cewa ashe a tauye akan haka kin shine yafi dacewa domin manzon Allah ya nuna cewa kashi 1 daga cikin ukun dukiya ma abu ne wanda yake mai yawa to dan haka kenan iya abinda ake bukata a dan tauye an gane ku amma shi da dai daga cikin ukun dukiya halaka ne to amma me yafi dacewa kenan mutum ya dan sauko kasa yayi da dai daga cikin gudun dukiyarsa bar ma shi Abubakar Allah ya kara masa yadda yake lokacin da bashi da lafiya sai yayi wasiya yace a cikin dukiyarsa akan akasa dukiyar shi kashi 5 a dau kashi 1 a sarrafa shi akan wasu ayyuka na alkhairi da ya ambata jama'a suka ce haba Abubakar yaya zaka yi wasiya da kashi 1 daga cikin 5 din dukiyarka kace a kasa dukiyarka kashi 5 a daure a bayar yace to yaya bazan yadda ga kaina in amince da abinda Allah ya yadda ya amince ga kai shi domin ubangiji ta'ala ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul al-aya ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa duk abinda kuka ribato na ganima ta yaki to ku san da cewa Allah yana da kashi 1 daga cikin 5 kin abinda kuka ribato kaga a ganimar yaki gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala cewa ya akasa kashi 5 shi da manzon shi a ba su kashi 1 to shine Abubakar da ya kalli wannan aya yace to yaya bazan yarda na amince ga kaina da abinda Allah ya yarda ya amince ga kai shi da haka shi Abubakar sai ya wasiya cewa a cikin dukiyar shi a kasa kashi 5 a dau kashi 1 kenan a sarrafa shi akan waɗannan ayyuka na alkhairi to dan haka anan kenan Abdullahi ibn Abbas da manzon Allah ya ce kashi 1 daga cikin ukun dukiya mai yawa ne sai ya ce to abin da ya dace da a ce dai mutane za su dan tauye wasiya su dan rage maimakon su yi da kashi 1 daga cikin ukun dukiya su maida kashi 1 daga cikin gudu yace da shi yafi kyau dan haka kenan anan yi da kashi 1 daga cikin ukun dukiya halaka ne amma abinda aka fi so ya zama duya ta waya akan haka in ma ya kasance 1 daga cikin hudu ko 1 daga cikin biyar ko kuma 1 daga cikin shida a takaice wannan abin da ya shafi wasiya illa kasancewar ita wasiya kaga abu ce wanda Allah ya yi idlaqin ta a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala bai nuna gulgudo ba amma ya ce min ba'di wasiyati yusi biha audai dan haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi bayani game da gwalgwadon abinda ake iya yin wasiya da shi shine sulusi da sulusin dukiya in ya wuce sulusin dukiya kamar rabin dukiya ko kuma dukiya gaba ɗaya wannan haramu ne baya halatta musamman ga wanda yake da magada to ita wannan wasiya ta kan zo mataki wanda yake na uku domin idan mutum Allah ya masa rasuwa farko a cikin dukiyarsa za a dauki gulgudan abin da za a tattara shi a saya masa da kafani da turaren da za a sa masa da itacen da za a jera a cikin kabarin sa da tabarmar da za da dukkan abubuwa da na dawainiyar binnewa shine farkon abin da ake tabawa daga cikin dukiyar mamaci in ko wani yayi kokari ya fitar daga cikin aljihun shi ya bada to wannan falillahi alhamdu kyautatawa ce bayan an yi haka shine ake kira kenan mu'anu tajhiz abu na biyu wato shine kenan bashi bashin Allah da bashi wanda yake na bayan sa in yayi jinkirin hudda zakka kenan zakka ita ce farkon abin da za a lissafa daga cikin dukiyar shi a fitar ko kuma abin da yake na kafara bayan haka kuma sai a biya jama'a bashin da yake kan shi duk wanda yake da yake bin shi bashi duk wanda yake da haƙƙi a kan shi sai a dauka a biya bayan an sauke nauyin da yake kansa abu na uku shine wasiya ita wannan wasiya za a zartar da ita kenan daga cikin ɗaya daga cikin ukun dukiya in ɗaya daga cikin ukun dukiyar ya isa a abin da yace ayi misali yace in na mutu a cikin dukiyata a dauka shi ɗaya daga cikin ukun dukiyata a gina mu masallaci a gina mu makaranta a yi kaza a mun rijiya a yi kaza misali ko abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza to wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya sai ya zartar da duk ayyukan da yace ayi aka yi raguwa to wannan raguwa da aka yi sai a dawo a hada ta da wannan kashi biyu ya zama gado idan ko wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya bai isa ba daidai da dala baya halatta a dauko daga cikin wannan kashi biyu a kara sai inda yadda da amincewa ta magada sannan za a iya daukowa a kara sannan bayan an zartar da wasiya abin mataki na hudu kuma shine abin da ya rage shine za a yi gado abin da ya rage shine kenan za a raba shi ga waɗanda suke magada nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك